Rahotannin da ke fitowa daga matatan man fetur din kamfanin Dangote da ke Lekki a Lagos na cewa yanzu haka kimanin tankunan dakon man fetur na kamfanin NNPC kusan 300 ne suka fara dakon man fetur domin sayarwa a gidajen man fetur daban-daban da ke Najeriya. Fara sayar da man fetur din a ranar Lahadin nan ya biyo bayan yarjejeniyar da aka cimma ne tsakanin kamfanin na Dangote da kuma NNPC da ke zama kamfanin man fetur mallakar gwamnatin Najeriya. NNPC ta dage cewa ita ce za ta sai da man na Dangote ga dillalan man fetur masu zaman kansu, abinda ya sa jama'a da kuma dillalan man fetur din ke zargin NNPC da neman yin zagon kasa ga kamfanin na Dangote a kokarinsa na samar da man fetur a kan farashi mai sauki da kuma kawo ƙarshen karancin man fetur da ake fuskanta a cikin gida, zargin da kuma shugaban kamfanin na NNPC ya musanta. Alhaji Abubakar Muhammad na baban yawo wani mai gidan mai ne mai zaman kansa a Najeriya.
Abin da muke fata mu ba abin da zamu ce mu sanatoci da yamma jinsa da shi kuma shugaba Tinubu da muke muke shi wanda suka bada dama a sayar da Dangote kurgo don ya tace kuma ya sayar, amma yanzu bita da kullu da suke so su miki wai ba zai sayar da masu gidajen mai ba wai sai ya bi ta nan NNPC. Su NNPC ne mai suka yi ma mutane shekara nawa muna wahala mutumin nan abin shi dama duk mutumin da yake da tunanin 15 yace ya tsaya Dangote ya sayar mishi mai ya zo domin mu samu saukin wannan hali da ake ciki.
Yanzu ka dai hotunan da kamfanin na Dangote ya watsa a shafinsa na X ya nuna tankunan dakon mai masu yawan gaske na daukan mai a katafaren kamfanin dake na Lagos. Yanzu ka dai NNPC ta ce tana sayan man na Dangote ne akan kuɗi naira 898 kan kowane lita, abinda ke nuna cewar farashin man a gidan mai ba zai gaza naira 900 ba kenan, koda kuwa a nan birnin Lagos ne za a sayar da man fetur din. Ballantana kuma wanda za a yi dakonsa zuwa wasu sassa na Najeriya musamman ma dai arewacin kasar. Dr. Dauda Muhammad Kwantogura masan tattalin arziki ne da sakajariya kasar, wanda kuma ya shaida mun cewa ta leko ta koma ne ga 'yan Najeriya da ke fatan samun sauki na man fetur a cikin gida.
To saukin da za a samu kawai shine na dauka daga matatan shi mai yiwuwa na rarraba shi zuwa wurare daban-daban kusurwoyin da suke a kasar nan. Ya danganta shi danyen mayin a ina ya samo shi ko kuma a inda ya samo shi a nawa ya sayi. Idan ya sayi da arha to ba mamaki a samu saukin man da ya tace. Idan kuma ya sayi da tsada to kaga tsadan da kuma wasu kuɗaɗe na ma'adinai da kamar yadda muka bayani dole zai ƙara su a cikin farashin shi da zai sayar. Kaga su kuma yanda za su sayi su ma sai sun dora nasu riba. To wannan kenan, amma dai muna sa rai din a ita gwamnati mai yiwuwa idan ta so a samu sauki za ta iya shiga wani yarjejeniya da shi kamfanin na ganin cewa mai yiwuwa ta sayar mashi da danyen mai din cikin rahusa.
Kamfanin matatan man fetur na ƙasa NNPC wanda ke da matatun man fetur guda 4 da kuma dafot-dafot a jihohin ƙasar daban-daban ya kasa sarrafawa da kuma rarraba man fetur a cikin gida na fiye da shekaru 25 sai dai ya siyo man fetur din daga ƙasashen ƙetare a inda kuma ake ci gaba da fuskantar karancin sa a cikin gida. To sai dai kuma a daidai lokacin da nake kammala rubuta wannan rahoto, wata sanarwa da kamfanin Dangote ta fitar ta musanta rahotannin da kakakin kamfanin NNPC ya fitar, Mr. Olufemi Sonaye, da ke cewa sun sayi man fetur din ne akan kuɗi naira 898 akan kowace lita daga kamfanin Dangote. Sanarwar kamfanin Dangote wanda kakakin kamfanin Anthony Chijeni ya fitar na cewa sayarwa kamfanin NNPC man fetur din ne da kuɗi dalar Amurka, sai dai kuma sun ba da tabbacin cewa farashin da suka sayarwa kamfanin na NNPC bai kai farashin da take saye daga ƙasashen ƙetare ba. Bawani Jibril Murai, Amurka daga Najeriya.